الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka. A yau Juma'a kenan, daren Asaba, wanda ya daidai da 19 nake tsammani ga watan Ramadan, hijira 1445, wanda kuma ya daidai da 29 kenan zai zama ga watan 3 miladiya 2023. A daidai wannan lokaci da muke haduwa a tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin dare nan wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah Ubangiji ya samu cikin waɗanda zai yanta a wannan wata. Muna roƙonsa ya yafe mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu. Allah Ta'ala ya yi mana afuwa dangane da gazawar. Haka nan muna roƙon Allah Ubangiji gafarta wa mahaifanmu waɗanda suka rasu, Allah Ta'ala ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Waɗanda suke nan da rai ba su da lafiya, Allah Ubangiji ba su lafiya. Waɗanda suke da rai kuma suke da lafiya, muna roƙon Allah Ta'ala ya ƙara musu lafiya, sannan ya sa su cika da imani. Mu ma Allah Ta'ala ya sa wa rayuwarmu albarka kuma ya raba mu da duniyar nan lafiya. Haka nan muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Waɗanda suke da buƙatar addu'a, har kullum muna faɗa Allah Ta'ala ya san buƙatar kowa. Muna roƙon Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatunsa na alkhairi. Da yawa ɗan uwa suna cewa a yi wa ‘ya’yansu addu'a, wasu su ce a yi wa mazajensu, wasu su ce a yi wa a yi musu. Muna dunkulalliyar addu'a, Allah Ubangiji ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi. Allah Ta'ala ya sada mu da alkhairi. Ubangiji Allah ya raba mu da dukkanin sharri. Mun gama suratu Fussilat, yau kuma za mu tashi suratu Shura. To kamar yadda yake al'adar wannan makaranta, duk lokacin da muka gama sura da hutu ma muke tafiya ne. To amma ba zai yi a yi hutu a cikin Ramadan. To amma dai akwai kuma abin da muke yi shine mukan zo mu ji wasu abubuwa da suka shafi surar kafin mu fara karanta. Kuma a mafi yawan lokuta mukan ɗauko littafin tafsiri na At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur, sai mu ji me ya faɗa dangane da surar da za mu shiga. Shi wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Da wuya ka ga tafsiri an shige shi haka kawai ba tare da an yi maka wani bayani akan ita surar da za ka fara shiga ba. Wasu suna tsawaitawa, wasu kuma suna taƙaitawa, sannan kowanne cikin malamai da usulubin da yake bi. Amma dai mun zaɓi mu riƙa bin usulubi na shi Ibn Ashur, saboda kusan ya fi tattaro abubuwa masu fa'idan gaske akan ita sura. daga baya na lura cewa wannan tarjumar ma'anonin Al-Qur'ani da Dr. Sani Umari Jallemo yayi zaka samu yana tsakurowa daga cikin wannan abin da muke karantawa na Ibn Ashur su ne zaka a cikin kowace sura so wannan zai nuna maka mahimmancin haka din zai nuna maka cewa ashe sanin waɗannan abubuwan ta manyan malamai sun san cewa yana da fa'ida kwarai da gaske ita suratu shura haka ake kiranta a wurin malamai magabata ana ce da ita suratu hamim ain sin kaf haka kawai ake kiranta haka Imam al-Bukhari ya kira wuta a cikin kitabun tafsir a littafinsa haka ne Imam Tirmizi a cikin Jami' Jami' Tirmizi haka ya kira wuta suratu hamim ain sin kaf haka suka kira wuta su kira ta da suratu shura ba kamar yadda muke cewa to haka nan da yawa daga cikin littafan tafsiri da yawa daga cikin masahif duk sunan da ake kiranta da shi kenan sannan akan ce da ita suratu surata shura da alif da lam akan kuma iya cewa surata shura a cire alif da lam idan an kira wata da surata shura da alif da lam din sai su zama alif da lam ne na bayani bayaniya idan kuma aka cire alif da lam din aka ce surata shura to sai ya zama na an yi koyi da lafazin shura din da ya zo a cikin ayar wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum kaga babu alif da lam da haka shi Ibn Ashur ya tafi akan cewa kowanne ma a iya kiranta da shi a iya ce da ita surata shura ko a ce mata surata shura ba tare da alif da lam din ba ana kiranta da suratu ayin sin qaf ba tare da an hada da hamim din ba saboda iktisa wato saboda a takaice ba dole sai an ce ayin hamim wasu suna ce da ita suratu ayin sin qaf da an ce ayin sin qaf ana nufin surata shura to haka nan ba ita su wannan sura ba ta cikin surorin da suke da sunaye guda biyu ko sama da sura suna biyu kunga akwai su surorin da suke da sunaye biyu kamar suratu ghafir da muka wuce kaga ana kiranta da suratu mu'min mun gane yawa kamar ita kanta suratu fusilat tana da wani suna kuma da malamai suke kiranta da ita amma ita wannan sura ta suratu shura ba ta da wani sura in ban da wannan din kawai ko da kira wuta ayin sin qaf ko a kira ta hamim an sin qaf ko kuma a ce mata ashura ko a ce surata shura mun gane yau an sauke ta a maka ba da ce kullaha inda jamhur a wurin jamhurin malamai dukkanta gaba daya a maka aka sauke ta kuma kamar gaskiya ne jamhurin malamai sun tafi akan cewa surata shura an sauke ta gaba daya ta a maka ne ko mai al-itqa wannan sura ya sa ta a cikin surorin da aka sauke su a makka dama mun sha faɗa cewa surorin da aka sauke su a makka wato su ne surorin da aka sauke kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira to kowace sura da kowace aya aka saukar to ana danganta cewa an saukar da ita ne a madina ko da ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan tafiya balaguro ne kai ko da ma yana makka ne kamar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a makka aka sauke ta ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arfa amma surar kuma madaniya ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hijira to da haka ne ake ware sura ɗan makka da kuma sura waɗanda suke ɗan madina wato dukkanin abin da Allah ta'ala ya saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ana kiran wannan ɗan makka ko a kirawo shi makiyya
amma kuma duk abin da Allah ta'ala ya saukar bayan an yi hijira to koda ba a cikin garin Makka aka saukar da ayar ba indai an yi hijira to shikenan za a dauka cewa wannan yar Makka ce a yar Madina ce wannan juhud ne da malamai suka yi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da gare shi da katada da wasu sun ce haka ne surar yar Makka ce amma akwai wasu ayoyi cikin ta waɗanda suke yan Madina tun dai daga fadin Allah ta'ala qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba daga nan har zuwa ayoyi hudu da suka biyo wannan ayar Abdullahi dan Abbas da sauran malamai kamar katada sun tafi akan cewa waɗannan yan Madina ne haka kenan su sun saba wa jamhur jamhurin malamai sun ce gaba ɗayan ta a Makka aka saukar da ita amma Abdullahi dan Abbas da Atada da waɗanda suka gamsu da ra'ayin su sun tafi akan cewa a Makka aka sauke ta amma ban da waɗannan ayoyin guda hudu mun gane ko to su dai abin da ya shafi maganar aya da sura tartibin su tsarin su malamai suna cewa tawqifi ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam ne in an saukar masa da aya zai ce a sa ta a surar da ake ce mata kaza a daidai wuri kaza haka annabi yake ta jera su don haka su jamhur abinda suke cewa sura yar Makka kawai gaba ɗayan ta yar Makka ce haka surori ɗan Madina kuma gaba ɗayan su kawai yan Madina wanda yazo ya ce banda aya kaza to yana da buƙatar yazo da dalili tabbatacce wanda zai nuna cewa babu shakka wannan ayar ba a Makka aka saukar da ita ba a Madina aka saukar da ita ko ba a Madina aka saukar da ita ba a Makka aka saukar da ita mun gane wannan to amma dai tunda yake ilimi ne kuma shi ilimi amana ce dole kuma a bashi amanarsa to dole ne a yi wa al'umma ɗaliban ilimi bayani don su sani mun fahimci wannan Abdullahi dan Abbas da sauran waɗanda muka ji an ambata suka suna ganin cewa banda waɗannan ayoyin guda hudu haka muqatil ɗaya daga cikin manya-manyan malamai shi kuma ya ce faɗin Allah ta'ala zalika allazi yubashshiru Allahu ibadahu allazina amanu har zuwa faɗin Allah ubangiji innahu alimun bi dhati sudur ya ce wannan ta sauka ne a kan mutanen Madina mun gane ku to duk da haka dai dama dai wannan ɗin ma suna cikin ayoyi hudun da Abdullahi dan Abbas suka wari mun gane haka nan faɗin Allah ta'ala walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard ko faɗin Allah ta'ala da Allah ubangiji zai yalwata wa kowa arziki bayi kowa ya zama yana da arziki labagaw fil ard da sun an yi girman kai da kowa kuma girman kai zai dauka to wannan aya ta sa sauka ne dangane da ahlus suffa inda muqatil kaga kenan idan ta sauka akan ahlus suffa ne to kenan ta zama madaniya ita ma ta zama a Madina ta sauke ta don ba a samu ahlus suffa ba sai da aka je Madina mun gane to ahlus suffa su ne wasu talakawa da suka yi hijira kuma kafin su zo an riga an gama raba an yi yan uwantaka ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin muhajirun da ansar da aka duk waɗanda suke da ɗan gwaɓi-gwaɓi wanda za su yi ɗaukan su iya a haɗa su su yi ‘yan uwantaka da ɗan Madina ya yalwata musu ya ba su gurin kwanciya da gurin zama da abinci to duk sun ƙare kuma ga su sun zo har ila yau so babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa su sai suke kwana a masallaci to shi da yake ce da su ahlus suffa mun gane ko wanda har sufaye suke danganta kansu da cewa asalin su shine waɗannan din daga waɗannan aka samu daga ahlus suffa aka samu sufiya wai sufanci wanda Ibn al-Qayyim rahimahullah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace wannan ma magana banza ce kwata kwata ba daga nan aka samu wani magana su sufiya daban ahlus sufa daban an gane ko amma dai an ce shi muqatil na ganin cewa akan su ta sauka haka ne daga muqatil din yana cewa wallazina idza asabahumul baghy hum yantasirun har zuwa fadan Allah ta'ala ma alaihim min sabil shi ma yana ganin duk wannan ya sauka a Makka ne a Madina ne amma abinda malamai na baya suke fada shine in dai babu wani dalili duk wanda yace a sura yar Makka amma yace aya kaza a Madina aka saukar da ita to akwai bukatar ya zo da dalili tabbatacce wanda zai tabbatar da haka amma in ba haka ba sura yar Makka ayoyinta gabaki ɗaya duk yan Makka ne sura yar Madina kuma ayoyinta gabaki ɗaya duk yan Madina ne wannan shi yafi sauki saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya sassaka komai hatta ayoyin nan da surorin da yadda aka tsara su din nan da muke gari duka su tawqifi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya tsara su duk da cewa a tsarin surori malaman suna ganin akwai surorin da suke ba tawqifiye ba akwai surorin da wato suke a ba tawqifi amma da yawan su duk tawqifiye ne zamu ga hadisin Hudhaifa shi kansa tsarin tartibin surorin alqurani akwai tsari na farko akwai kuma tsari na ƙarshe mun gane akwai abin da malami suke kira su tartibun nihai hadisin Hudhaifa in muna iya tunawa da ya ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah kaga yace da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta Baqara ya dauka zai ruku'i sai kawai ya je ya bude suratul nisa da aka gama ya dauka zai ruku'i sai ya an bude suratul al-imran wanda tartibi kuma ba haka suke ba to amma wannan tartibi ne wanda ba nihai ba ba na karshe ba amma daga karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga duk inda yake yi ambacin Baqara to da al-imran kuma yake kira su mun gane wannan a daina cewa ma ku karanta zaharawaini Baqara wa al-imran ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za su zo ranar alkiyama su ceci wanda yake karanta su anan ma Baqara Ali Imran mun gane su aiki ne ba karami ba suka yi Allah ya saka musu alkhairi mu har muka zo muka samu abin haka kawai muke dauka muna karanta amma ba karamin jin aiki suka yi ba Allah ubangiji ya saka musu alkhairi wannan sura ta sauka bayan an saukar da suratul kahf kafin a saukar da suratul ibrahim bayan an saukar da suratul kahf sai aka saukar da ita sai kuma aka saukar da suratul ibrahim mun gane wannan yana daga cikin fa'ida da ko da yaushe ma ni nake son mu rika karanta wannan saboda idan da za a yi karatu na tarbiya mun fahimta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyanci sahabbansa akwai dalibai a makera wanda muka dan fara haka da su a fara da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi ai ta tafiya ana ta tafiya ana bin surorin nan har akai sura ta karshe akai aya ta karshe wato sai zamana mutun ya samu irin tarbiya da maki alayhi salatu wassalamu ya tarbiyantar da sahabbansa kamar yadda Allah ta'ala ya sa shi to kun ga haka ba zai yi ba dole sai ka san wacce ce sura ta farkon sauka wacce ce ta biyu wacce ce ta uku wacce ce ta kaza wacce ce ta kaza dan idan ka kalle su a yadda suke a tsare sai ka ga ko ba haka bane saukar su mun gane yana ji maka wacce ce sura ta farko alqur'ani za ka yi fatiha sai wacce sai baqara sai ali imran sai nisa maida haka ce wanda kuma ba haka bane mun fahimta shi yasa sai ka ga wani lokaci sai aku bawa wani abu muhimmanci sama da aqida a makkan nan aqida ake tazzagawa sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ina ka dauka cikin alqurani akwai aqida akwai magana aqida amma ayoyin yan makka su kan gabaki ɗaya ma akan aqida ake magana Allah kawai ake magana da binsa da saninsa da sunayensa da yadda da dukkanin hukuncinsa da kuma yadda da manzon da ya turo da fahimtar maganganunsa wannan shine za a yi ta gaya ma kawai a surori yan makka amma in an zo magana a sururi yan madina za ga ana ta magana furu'a kunce hukunce da hukuncen tsarki aure ana maganar ganima ana maganar haila ciniki bashi da sauransu za ga duk su ne a madina domin an riga an gama kafa daula to inda matsalar take dama shine idan mutum bai samu usul ba to furu'a din sai ta bashi wahala in mutum bai da akida mutum bai da cikakkiyar akida mai kyau wato ba samu foundation mai kyau ba to wannan furu'ar ma sai yake mata shigar sojan badakkare duk abin da ya ga dama kawai sai yadda ya ga dama amma in mutum ya san ya samu akida mai kyau an shin fada masa akida mai kyau insha Allah komai zai tafi daidai shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa babu wanda zai san musulunci sai wanda ya san jahiliya ai abin da yake nufi shine ba za ka gama fahimtar musulunci ba sai ka fahimci aqidinsa gaba daya in ka fahimci aqida ta musulunci to shine za ka samu za a same ka yadda ake so shi yasa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana juye sahabbansa yadda ya ga dama saboda an riga an ba su aqida sun sha sosai yadda ya kamata to galibi dama dukkanin surar da kaga an bude ta da irin waɗannan harfan ha mim alif lam mim da sauransu to zaka samu ƴan maka ne an gane in banda kwaya biyu su ne waɗannan da maka ambata bakara da ali imran su ga waɗannan ƴan madina ne kuma an bude su da wannan alif lam mim amma sauran a duka ƴan maka ne an fahimci wannan to zaka taso ka bayan an saukar da suratul kahf kafin a saukar da suratul ibrahim kuma ita ce aya ta 68 a sauka ita ce aya ta 60 sura ta 68 sura ta 68 at-tasi'a wa 60 a ajirin saukar wa surorin alqur'ani an gane ajerin saukar su 1 2 3 4 5 to ita ce sura ta 68 haka aka rawaito daga Jabir ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu to sannan wannan ayar huwa alladhi yunzilu al-ghaysa min ba'di ma qanatu wanda zamu zo mu same ta cikin surar wasu kin malamai sun ce ta sauka ne a lokacin da aka hana mutanen Makka ruwan sama mun gane haka Muqatil da Jabir ibn Zaid suka faɗa to in haka ne idan saboda ruwan sama kusan an taɓa ɗauke musu ruwan sama su Allah ta'ala ya jarrabe su da kamfan ruwan sama to in haka ne kenan wannan surar ta sauka a shekara ta 8 bayan aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama matsayin da annabta ba'dal bi'sa kun gane wato ana bin abin diki diki ta yadda za a gane a shekaran ma da aka saukar da aya yanzu mun sai ita ce ta 68 ko to a wace shekara aka saukar da ita to wannan aya idan ya tabbata cewa Allah Ubangiji ya saukar da ita ne saboda hana ruwan sama da Allah Ta'ala ya taba yi wa Qurayshawa to wannan hana ruwan saman ai ya faru ne a shekara ta 8 bayan turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi kaga kenan surar ta sauka a shekara ta 8 bayan turo annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabta to sannan akwai faɗin Allah Ubangiji da yake cewa wallazina stajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wanda wannan ayar ita ce ma ta ci sunan surar ko to ai ana ganin wannan ayar kuma ta sauka ne akan wannan annukaba wanda yake cire su annukaba su ne waɗanda suka je bai'atul aqaba mun gane kun san makiyare salatu wassalam a duk lokacin da aka zo aikin haji ana aikin haji tun kafin a turo annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi to amma wani aikin haji ne da suke yi wanda irin nasu to amma dai ana taruwa duka larabawa suna taruwa akwai manya-manyan kasuwanni da suke ci a shekara to ana taruwa a wannan watannin ba ma yaki a wannan watannin an hana yaki dama tintintini da addinin musulunci ya zo ma ƙara tabbatar da wannan yayi sune ashhurul hurum to suna wata uku za a yi tabaduli a yi cinikayya a yi canjan fursunonin yaƙi a yi saye da sayarwa da sauransu an gane to makiyarin salatu wassalam yana samun dama shi kuma ya samu isa ga ƙabilun larabawa daban-daban sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ubangiji ya sa shi yana da ilmul ansa ya san ƙabilun larabawa daban-daban to shi yake kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan su ne 'yan ƙabila kaza kuma ga halayyarsu ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke don annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya zai kira su zuwa ga addini to haka suke ta zagayawa duk shekara sai su je su yi ta abin nan shi ne har za ka ga ana faɗa mana tarihi cewa Abu Jahal haka yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je ya yi wa 'yan wata ƙabila wa'azi in ya wuce sai shi kuma ya zo ya ce ɗanmu ne kuma mun fi kusa da sa duk abin da ya faɗa ƙarya ne kar ku yarda mun fahimta to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina ba har Allah ta'ala ya sa wasu daga cikin mutanen Madina sun samu labari Yahudawa akwai Yahudawa a Madina to suna musu bragging suna cika musu baki cewa za a turo wani annabi in ya zo duk sai mun kashe to kawai sun zo aikin haji sai suka samu labari ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka ce to wannan shine annaban da Yahudawa suke cewa in yazo za a yake mu da haka mu yi maza-maza mu yi imani mu riga su zuwa to ba su da yawa suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har suka fara tunanin cewa za su ba shi mafaka dan duk kabilar da ya je annabi yana cewa waye zai taimake ni ya bani a mafakar siyasa inda zan yi exile in zauna a can a kafa addinin musulunci to duk kabilun larabawa suna jin tsoro su ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dama to sai su larabawa mutanen Madina su ne suka fara tunanin za su ba shi wannan dama to amma ba a fara yarjejeniyar ba sai cikin dare an ce Aqaba shi ne abin da yake da wahalar bi ko da malam ya mana khutba akan falakat hamal Aqaba ko yawa Aqaba kawai shine hanya mai wahalar bi shine Aqaba hanyar da take sai ka sha wahala akan dutse sannan ka hau idan ake kira da Aqaba to cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da su waɗannan waɗanda suka yarda su musulunta da sayyidina Abubakar suka hau wannan gurin da hujjan inda ba wani ma dan sa ido da zai iya ganin me za su tattauna shine za ku ji ana cewa ana maganar tsohon Najd wani mutum tsoho mutumin Iraki dan Najd ita ce Iraki mun gane ya tashi yana ta kururuwa akan ya sanar da Qurayshawa cewa fa ga an fara wani shiri su bai sani ba amma dai Allah ta'ala bai sa sun ankare ba har aka daidaita aka shirya sannan suka tafi kuma da za su tafi aka hada su da Mus'ab ibn Umair aka ce je ya koya musu addinin musulunci don shi musulunci ba a yin sa haka kawai yadda kaga dama dole sai kana da malami in dai musulunci za ka yi to shi ne suka tafi da Mus'ab ibn Umair kafin shekara mai zuwa kuma sun karewa mun gane kafin wata shekara sun gama yawa ma kusan Madina gaba ɗaya sun rarrake ta sun zama sun musuluntar da kowa kuma haka ake so wannan shine babban aikin musulmi in dai ka zauna ya zama komai naka da'awa ne kira ne zuwa ga wanda bai gane ba ya gane ko da shi dan gargajiya ne to kana tare da shi ya kamata a ce duk abin da zaka yi ya zama kiran sa kake zuwa ga ya zo ya fahimci sunna akwai wanda shi irin yan boko addinin nan ne kuma Allah zai hada ku zama da shi ya kamata duk abin da zaka yi ya zama kiran sa kake zuwa ga addini akwai irin waɗanda yan ba ruwan mu aya ce su ba sa nan wannan masu waya to ya kamata duk abin da zaka yi ka rika ya zama da'awa kake rayuwarka gaba ki da'awa ne mun gane akwai kristoci wadanda ake mu'amala da su ko a garin mu ko mu je garin su ko mu hada wata unguwa ko a wata tasha da za a hada wata mu'amala in kai baki kira su ba su suna kokarin kira mun fahimta to kai ma ya kamata ka fara wannan kokarin dan da haka musulunci ya tabbata kuma shine abin da aka dora wa kowane musulmi al-usul al-thalatha na Muhammad ibn Abdul Wahhab ai akan wane yake magana cewa dalilin da yasa Allah ta'ala ma ya saukar da suratul asr Allah ya ce wal asr ya rintse da lokaci ce innal insana la fi khusr dukka mutane ka kaftan su dukka sun yi asara wato suna cikin asara sai istithna'i yace illal ladina amanu wa amilus salihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ko kaga ladina amanu wa amilus salihat wannan shine imani da aiki na gari to dan kai imani kai aiki na gari to kuma sai kai tawasi bil haqq kuma kai tawasi bis sabr kaga wannan shine da'awa kuma shine kiran mutane zuwa ga addinin kiran mutane zuwa ga abin da ka fahimta din to an fara tattaunawa da nukaba a shekara ta 9 mun gane shekara ta 9 bayan hijira kaga shine akai shekara ta 10 akai ta 11 akai ta 12 bayan shekara ta 13 bayan hijira bayan turo mai kiyale salatu wassalam da annabta akai hijira aka koma madina da mai kiyale salatu wassalam ya shekara 13 a madina a makka yana ta kiran su zuwa ga Allah ta'ala to an yi wancan qahat a kamfan ruwan sama a shekara ta 8 sannan an fara tattaunawa da nukaba'u a shekara ta 9 kaga kenan surar ta tun daga shekara ta 8 har zuwa shekara ta 9 Allah ta'ala yana saukar da abubuwan da suka shafi surar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassaka ayoyi a cikin ta mun gane to adadin ayoyinta a gurin mutanen Madina da Makka da Sham da Basra 50 ne amma a gurin mutanen Kufa adadin ayoyinta 53 ne an gane ko to wannan kuma ba wata damuwa bace in kaji an ce maka a gurin suwana kaza ne a gurin suwana kaza ne mun gane wato kamar da Allah ta'ala yake cewa wailul lil musalli allazina hum an salatihim sahun to ai sai kaga allazina hum an salatihim sahun yana da alaka da wailul lil musalli to wani yazo sai ya cire aya kaga ta zama ayoyi biyu ne amma sun zama daya mun fahimta saboda shi alqur'ani akwai wadanda sun hidimta wa sai da baka tsammani akwai wadanda ko a yanzu za ku ga ai akwai wadanda ake ce musu gangaren ma ko akwai buna ma wanda ake ce masa buna saboda tsabar haddar alqur'ani ko akwai harjin akwai waye akwai abubuwa da ake yi ne wato nuna kwarewar karatun alqur'ani to idan mutum yayi kware da yawa to sai kaga wasu ayoyin ma sai ya rika hade su kawai a guri guda a matsayin aya daya yasa wadannan inda gurin sumuni yake da rubu'i da sauransu zaka samu duk akwai bambanci a gurin qurra kowa akwai yadda yake daukar nan ya kamata sumunin ya zama ko nan ya kamata rubu'in ya zama ko nan ya kamata kaza ya zama mun gane yawa ai wani bawan Allah ne ya tsaya ma duk aka tsara wannan cewa daga kaza zuwa kaza izu daya izu 60 mun fahimta ai wani kwararre ne Hajjat ibn Yusuf as-Saqafi ai shine ya wannan aiki mun fahimci wannan kaga duk da tsiyarsa ne a gefe daya amma kuma ga wani aikin sa na alkhairi wanda kuma baya da zaka yi ka raba shi da shi to wannan shine dalilin da yasa zaka ga a wurin wasu aya ta ayoyin ta 50 ne a gurin wasu kuma ayoyin ta 53 ne to sai a gara na ita sura wato abinda ta sa sura ta sa a gaba ya ba da adrab da yawa wanda kuma ba lalle ne ce mun abin da sa ba ko da aya daya biyu za mu karanta insha Allah daga cikin manya-manya daga cikin adrab na wannan surar wato tana ishara zuwa ga kalubale da Allah ta'ala yake yi wa waɗanda suke sukan kasancewar alqur'ani wahayi ne da Allah ta'ala yi akwai waɗanda suke ganin cewa su ba su yi da Allah ne wahayin alqur'ani to akwai tahaddi da Allah ta'ala yake musu wannan shine manufar surar na farko Allah ta'ala yayi wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wahayin nan shine wannan alqur'ani da muke karantawa babu dare babu rana dama duk surar da kaga an bude ta da waɗannan huruful muqatta'a to dole a cikin ta akwai tahaddi mun gane akwai kalubale dole a cikin duk surar da ka gani an bude ta da irin waɗannan harufan to lalle akwai kalubale sannan na biyu al-mu'anidin waɗanda suke inadi Allah ubangiji yana kafa dalilai da yawa a cikin wannan surar akan cewa lalle shi yayi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma yayi masa wahayi ne kamar yadda yawa sauran annabawan da suka riga shi zuwa tunda ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine annabi na farko ba ba shine manzo na farko ba to saurin da Allah ta'ala ya turo su ya musu wahayi ya ba su sako to wannan Allah da ya turo su shine ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sura za ta yi mana bayani cewa lalle Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa din mallakar sa ne nasa ne shi kadai wato babu ta'aruzi na kudrarsa kuma kar a kuskura a yi shakka a cikin hikimominsa da hukunce-hukuncensa da abin da ke sammai da ƙasa da su kansu sammai da ƙasan da abin da ke tsakaninsu duka da Allah ne shi yayi su kuma duka nasa ne mallakar sa ne to babu kongaba kon baya a cikin maganganun Allah ta'ala to idan zaka yi imani da shi kai imani da shi gaba daya kar ka tsaya kana shakka ko kana tantama shi kuwa Allah ubangiji dukkanin duniyoyi gabaki ɗayan su sun risuna masa da dukkanin abin da ke cikin su domin shi ne ya kaji halittar su gaba daya kuma gaba ɗaya zuwa gare shi za a koma da haka wannan shi ne usulubin da surar za ta yi magana a kai mun fahimta? Mun ga har yanzu dai ana nan magana ce a kan aqida mun gane wannan? Da haka muna roƙon Allah ubangiji ya sauƙaƙa mana tafsirin ita surar sannan ya fahimtar da mu kuma Allah ubangiji ya mana dace mu faɗa abin da yake daidai kuma ya amfanar da mu ina ga ba kamar yadda na faɗa muku ba sai mun ta karanta waɗannan karatun ba ga sunan ya faɗa su ya rufe su da yawa amma dan kada mutum ya lokaci akalla bara mu fara tafsirin surar a yau insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mu amin na'am mun karanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل
نعم تو daga cikin fa'idojin da yasa dama muke na yau fada mana cewa zaka iya haddace waɗannan ayoyin da muke karantawa. Duk ayoyin da muka yi tafsirin su za ga in ba azumi ba ma mamayin tafsirin da yawa a sati sai ga bai fa aya ɗaya aya biyu ba. Kaga zaka iya ka haddace aya ɗaya biyu dai ko kai ka fi kowa aiki ko inji ne kai wajen aiki aya biyu zaka iya haddace. To sai ga an gama sura kuma ka gama haddace kuma ka fahimce ta. Kuma dama haka su ma sahabban haka ake in aka saukar da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam musu bayani kuma su haddace shikenan. In aka sake sauko da wata Annabi sallallahu alaihi wasallam musu bayani su haddace shikenan. Saboda ka ara tafiya da fahimtar ma'anar da haddar da komai da aikin shine dalilin da yasa ko ga muna tafiya a hankalin tafi a hankali a fahimci komai Allah ta'ala kuma ya fahimtar da mu. To malam yace Allah ta'ala yace hamim ain sin qaf hamimun aya da yace ain da sin da qaf shi kuma wannan aya ita ma aya da yace. To ba mu san menene dalilin da yasa Allah ta'ala ya zabi waɗannan harufan ba inda huruful jaiya suna da yawa. Me dalilin da yasa ya zabi ha ha da mim da ain da sin da qaf ba wanda ya san dalilin da yasa Allah ta'ala ya zabe su. Me yasa Allah bai zabi kafun ba ko ta'un da da'un da dadun mun gani wannan ba wanda ya san dalilin da yasa Allah ta'ala bai hakan ba amma dai shi ya ga dama kawai ya zabo waɗannan. To amma akwai tambaya shin waɗannan harufan suna da ma'ana ko ba su da ma'ana? Wannan muna yawan maimaita shi duk lokacin da za mu bude sura mai irin wannan muna ƙara maimaitawa saboda abin ya shiga cikin kan mutane su sani shin suna da ma'ana ko ba su da ma'ana. Maganar gaskiya dai waɗannan harufan na hijaiya ne ba za ka ce suna da wata ma'ana ba, ba su da wata ma'ana ko ka ce ba su da wata ma'ana sananniya, ba su da wata ma'ana wadda aka ce kamar an sani. To dukkanin harufan da ake buɗe surorinan da su shi ne dalilin da yasa malamai suke saɓani dangane da gare su salafan wa khalafan tun daga magabata can har na baya-baya an yi saɓani dangane da su. Wasu suna ganin cewa suna da ma'ana kuma za ga suna ta ƙoƙarin sai sun faɗi mai Allah ta'ala yake nufi da waɗannan mun gane. Wasu kuma su ce Allahu a'lamu bi maradihi bi zalika waɗanda suka bi wannan tafarkin gaskiya sun fi hutar da kansu. Kuma wanda duk ya ce dole sai ya fassara waɗannan harufan to za ka samu kawai zance zai ta yi amma ba tare da yana da wani dalili ba, kawai zancensa zai ta yi. Kai ma an ka ga dama ka ce suna da dalili ha tana nufin kaza mi amma tana nufin kaza kai ma sai ka faɗa wani ma sai ya faɗa wani ma sai ya faɗa tunda ba Allah ta'ala bane ya faɗi ce ga abin da yake nufi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi abin da Allah ta'ala yake nufi ba. To amma a cikin alqur'ani babu abin da ba shi da ma'ana kuma duk abin da ka gani a cikin alqur'ani to da ka samu koda dukan mutane ba su san shi ba ba su fahimce shi ba to akwai wasu waɗanda suka fahimce shi mun gane. Kamar da yake zuwa cikin asari cewa tafsirin nan akwai wanda kawai larabawa ne kadai suka san shi duk wanda ba larabe ba ba zai gane shi ba, akwai kuma tafsirin da kowa ya sani kowa ya sani ba wani ko ba larabe ko ba ajami kawai kowa ya sani kamar qul huwallahu ahad wannan kowa ya san abin da yake. To sannan kuma akwai wani tafsiri wanda kawai sai malamai ne suka san shi, sannan akwai wani tafsiri kuma wanda Allah ne kadai ya san shi banda shi ba wanda ya san shi. To kaga kenan idan aka ce ga wani abu a cikin alqur'ani ba wanda ya san shi kwata-kwata to kaga anan dole akwai iskali mun gane, dole akwai iskali don Allah ubangiji ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah ya ce mun saukar maka da dhikra, dhikr shine alqur'ani ko yace ya saukar da shi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar zuwa gare su. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin ma'anar waɗannan harufan ba mun fahimci wannan sannan wanzalna alaykal kitaba tibyanan likul shay Allah ya ce mun saukar da littafi zuwa gare ka wannan littafin yana cikakken bayani akan komai komai alqurani yana bayani akan sa sannan wai fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayanahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu idan mala'ika jibril yazo zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sako sai ya rika bin sa mun gane mala'ika jibril yana fada shi ma yana kokarin ya fada yana so ya maza ya rike sai Allah ta'ala ya ce da shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ka daina motsa harshenka dan ka gaggauta haddace shi ko kiyaye shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu ne za mu tattara maka shi a cikin zuciyarka kuma mu baka damar karantawa fa idza qara'nahu in muka karanta shi ka saurara ka ji mu fattabi' qur'anahu ko sai kuma kawai sai ka ji kawai ka fara karantawa kuma inna alaina bayanahu sai kuma mu ne za mu zo akan mu alhakim mu yi maka bayanin me muke nufi kuma yana kan mu haka tun daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan malaika jibril ya zo kawai sai dai shiru yana sauraron sa da ya gama kawai automatically da shi ma ya kare yana karanta mun gane wannan to kun ga an saukar da alqur'ani ne dan yayi bayani akan komai to idan aka ce an samu wani abu wanda ba san ma'anarsa ba kun ga akwai iskali to shi yasa wajibi ne dukan mu sani cewa a cikin alqur'ani babu wani abu wanda mutane da a ce kowa bai san shi ba a ce duka mutanen duniyar nan kowa bai san shi ba to babu wannan abu a cikin alqur'ani don in ku aka samu wannan to alqur'ani bai zama mai cikakken bayani ba ke akwai wani abu da bai yi bayanin sa aka gane shi na farko kenan na biyu idan muka dauki waɗannan harfan gaba ɗayan su muka dabbaka su akan fadin Allah ubangiji nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munziri bi lisanin arabiyyin mubin aduka ban sauna ayar Allah ta'ala ne nazala bihi ar-ruhu al-amin Allah ta'ala yace ar-ruhu al-amin shine saukar da shi waya ar-ruhu al-amin malaika jibril ala qalbika akan zuciyarka litakuna min al-munzirin dan ka zama cikin wadanda su gargadi kuma sai yace bi lisanin arabiyyin mubin da harshe na larabci wanda yake bayyana ne kaga alqur'anin nan malaika jibril aka ba sakon sa yazo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da larabci aka saukar da alqur'ani to wannan sai zama mana ma'auni idan muka dauko waɗannan harufan alif lam mim ra kaf ha ya ain sin da sauran su in muka dora su akan wannan aya bilisanin arabiyyin mubin sai mu ga ashe harufa ne na larabci ko to in dai harufa ne na larabci to a larabci waɗannan kuma ba su da ma'ana aka ce maka alifun me yake nufi bai da wata ma'ana a ce maka ba'un ba ma'ana sa ta har zuwa jim ha har dukansu daga su a karan kansu ba su da ma'ana to amma malamai suka ce ana kawo su ne saboda al-magza laisa lahum ma'ana lakinna lahu suna da abin da kira da magza magza shine makasudi dalilin da yasa aka kawo shi su a karan kansu ba su da ma'ana amma kuma suna da makasudin da yasa aka kawo su suna da wani aiki da Allah ta'ala yasa ya zo da su don su yi kuma sun yi wannan aikin kuma suna yi har yanzu to me wannan aikin shine at-tahaddi din da na mana magana ta Allah wato kalubale cewa gashi nan da waɗannan harufan da yake ta aiki wajen wato mulza ƙwayoyin maganganun da ake magana da su duk magana da zaka yi da waɗannan harufan zaka hada ka yi su to shi ma alqur'anin da su aka yi shi da haka wanda yake jin shi karansa ya kai tsaiko a fasaha da iya magana to yayi amfani da harufan ya zo da wani alqur'ani wani abin karatu kamar alqur'ani shine magzadin su shine makasudin zuwan su mun fahimci wannan sai aka ba su da ma'ana amma suna da me al-magza suna da makasudin zuwa mun fahimci wannan yawa da ga abubuwa duk suna tafiya irin wannan yanzu kamar ibnu ummi maktum al-a'ma idan za a fita yaki makaho ne amma kuma sai da mara ya tsimta aka ce saboda me yake kawai dan kara mana yawa shine makasudin kenan ba dan yayi yaki ba makaho ya zai yaki ba zai yaki amma makasudin sa dan a gamma da yawa mun gane in dai ya karu ai dole dai an kara yawa to shine makasudin so ba ta da ma'ana a karan kansu amma suna da makasudi suna da abin da ya kawo su suna da aikin da suka zo yi mun fahimci wannan to Allah Ubangiji ya bude wannan surar kamar yadda za mu ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana faɗa cewa da wuya ka ga wata sura da Allah Ta'ala ya bude ta da waɗannan harufan face sai ka samu yayi magana akan littafi a gaba in ka ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi وكالب لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق هزوا قرش الب لا ميم صاد كتاب هكذا قلنا دين كجي أما أنت كأن لا قلنا إن الله تعالى يبوء وتسورة وأن هربا سيئي مكان أكل للتاجي نحن أنونا مكا تعلوب ليك سكا مصر سواء قوال أن هربا ننكوما كو كجوجو ياسي يدو كتشو وزود ولي للتاجي كمر وانا للتاجي wanda yake da fasaha wanda ya zama gagarbadau kamar wannan in ka dauke suratul qalam wanda yace nun sai yace wal qalam wa ma yasturu kun ga anan ba ambaci littafi ba amma an ambaci abin da ake rubutu da shi shine al qalam mun gane wanda saboda wannan wal qalam wa ma yasturu wasu koban ake ba sa shiga da al qalam saboda girman sa tunda har Allah ta'ala ya rantsuwa da shi nun wal kalam ina rantsuwa da alqalam aga da wanda Allah ya rantsuwa da shi yana da girma ko to wasu saboda ladabi ko ban daki za su shiga sai sun cire alqalamansu sun aji sannan su je su biya bukatar su zo kuma su dauka su tafi kaga wannan ai ladabi ne ko Allah ya ba mu irin wannan ladabi amin amma an ka shiga ban daki da abin da sun kafa ba laifi kai ba da tuma to wannan sune ayoyi guda biyu dan da muka dan tattauna akan su a yau hamim aya ta farko ayin sin qaf aya ta biyu ko bai da mun zo sai mu tashi aya ta uku abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ya ba mu nada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gije gafarta mana Allah ya mana addu'a
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وبنا اصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عاليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.